Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkamu da wannan la'asariya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki da muke muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 14 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gomman shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. A yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa wani makami ya fada wani gida a garin Maiduguri sakamakon fada da sojojin Najeriya ke yi da Boko Haram.
To dai ni dai ina zaune a kofar gida, ina zaune sai ga wani wuta ya zo daga sama ta jeji sai fado ɗaki ya rusa ko'ina.
Haka kuma a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke shirin zartar da wani kuduri kan cutuka masu yaduwa. Masana na cewa
abu ne da ya kamata a ce an yi zama na tsanaki an duba ta sosai. Za ka ga akwai maganar yin allura wato ta gama gari wadda ake sa vaccine.
Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishat Sula ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke aiko mana ta email. Albarkacin wannan wata muna ɗauke da fallar watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gomman shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. Annobar COVID-19 yanzu haka ta afkawa iyalai da al'ummomi da ƙarin rashin matsalar kwakwalwa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ne ya faɗa a yau Alhamis. Sannan ya ƙara da cewa ma'aikatan lafiya tsoffi da matasa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko waɗanda suke fama da yaƙi ne suke cikin haɗari sosai. Guterres ya faɗa cewa Majalisar Dinkin Duniya ta sha alwashin samar da yanayi da kowa zai iya samun tallafi akan buƙatun kwakwalwa a duk inda yake. Ya kuma buƙaci gwamnatoci da ƙungiyoyin sa kai da ma'aikatan lafiya da kuma sauran mutane da su haɗa kai cikin gaggawa don magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa a lokacin wannan annoba. Sakon na babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya biyo ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kwayar cutar ya zuwa yanzu ta kama sama da mutane miliyan 4.3 da kuma kashe kusan 300,000 da zai iya zama kamar kwayar cutar HIV da ke haddasa cutar sida ko kanjamau wato AIDS. A yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus. A da hajjar tsakiyar ranar yau kasuwar London FTSE ta yi ƙasa da kashi 2.2 cikin 100 inda CAC 40 ta Paris ta faɗi da ƙasa da kashi 1.8 cikin 100. Kana DAX na Frankfurt ma ya yi ƙasa da kashi 1.5 cikin 100. A yankin Asia kuwa an fara hada-hadar da safiyar yau Alhamis tare da hannayen jarin Nikita Tokyo da S&P ASX ta Sydney duk sun faɗi da kashi 1.7 cikin 100 ya zuwa lokacin rufe kasuwannin. Kasuwannin Hong Kong da Shanghai da Taipei duk sun faɗi ƙasa. Da alama gargaɗin da shugaban babban bankin Amurka Jerome Powell ya fitar jiya Laraba ya taɓa zukatan masu saka jari, inda yake cewa karayar tattalin arziki da annobar COVID-19 ta jawo za ta ɗauki lokaci mai tsaho. A Amurka kuwa kasuwar Dow Jones ta ɗanyi ƙasa kaɗan yayin da S&P da Nasdaq suka ɗan cira, alamin yadda kasuwar ta Wall Street ta buɗe a yau Alhamis. Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus. Ya shirya tsaf don faɗa wa 'yan majalisar dokoki a Alhamis cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a ba da labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa. Dole ne mu sani kuma mu fahimci abin da muka tunkara. Muna da masana kimiyya da suka shahara a duniya. Dole ne a ba su dama su yi jagoranci. Dr. Rick Bright ya faɗa a sakonsa na bayanin da zai buɗe zaman wanda aka wallafa kafin a fara zaman sauraron bahasin na ƙaramin kwamitin lafiya na majalisar dokokin. Yan majalisa na son su sami ƙarin bayanai akan matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka game da annobar wadda ta kashe sama da mutane 84,000 a Amurka. Bryant ya faɗa cewa ya fara da gargaɗin shugabannin ma'aikatan lafiya da walwalar al'umma tun a watan Janairu kan ƙarancin kayan kariya da jami'an lafiya a Amurka suke bukata domin su kula da marasa lafiyar da suka kamu da COVID-19.
Kafin Hafiz ya sake dawo mana da ƙarin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya, inda sakamakon wata arangama tsakanin jami'an soji da wasu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Wasu makamai masu linzami suka faɗi a cikin wasu gidaje biyu a unguwar Binti Shiga da ke cikin garin Maiduguri. Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan wata gida ne kenan a unguwar da ake kira Binti Siga da ke garin Maiduguri da kuma wani makami ya fada sakamakon wani arangama da jami'an sojin Najeriya suka yi da wasu yan kungiyar Boko Haram a tsakanin ƙauyen Minok da Jakana da ke karamar hukumar Kaga a jihar Borno wato a daren jiya, wanda har jami'an sojin Najeriya suka ce sun samu nasarar kashe yan kungiyar Boko Haram din guda 9 da kuma kwace wasu manyan makaman su masu kakkado jiragen sama guda 2. Da maracin jiya ne dai mutanen cikin garin Maidugurin suka dinga jin waɗannan ƙarin harbe-harbe da kuma wasu ganin makamai na ta wucewa ta kan gidajen su, wanda hakan ya fada cikin wasu gidaje guda 2 na kuma halarci wannan anguwa yau da safi. Gama abin da magidantan ke shaida min.
Sunana Muhammad Musa.
Me sunan wannan anguwan Gumari
Bintu Suga?
Kai ne wannan gidanka wanda ya fada?
Tabbas. Wato dai ni dai ina zaune a kofar gida, ina zaune sai ga wani wuta ya zo daga sama ta jiji sai fado daki ya rusa koina. Allah ya
kai. Ba akwai rai ne da ita
ba? A ba rai. Nan ko ciwo ma ba ciwo.
Ko misalin karfe nawa ne wannan abin ya faru?
Misalin karfe 6 da irin minti 37 haka ko 27 haka. Haka ne.
To iyalin ga suna cikin gidan lokacin?
Kowa yana cikin gidan.
To takamman me kun san menene abin da ya faru?
Gaskiya ba mu tabbatar ba. Amma akwai wanda an ce sun fadi ba su fashe ba. Ko akan su za a tabbatar ba mu sani ba.
Amma jami'an tsaro sun zo nan din sun
jiya? Police sun zo, soja sun zo.
Aliza.
Ya wannan abin ya faru ne an ce ya fara ma kan
haka ne wallahi jiya muna nan muna shan ruwa dai kawai sai muka ji abu ya yi kara gida ya rufe da kura sai muka fita sai muka ga wannan gidan ya rushe da mota nawa.
Na kuma tuntuɓi daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya wato Kanal Sagir Musa ta wayar tarho game da wannan hatsari.
It was as a result of fire da suka yi su ma ta getin ana engagement kafin ana halibi.
Haka.
To ba pompin ba ne ya shiga tubin ne. Da pompin ya bude sai tubin ya yi da shi shi ne ya kosan damage to abin nan.
Wani gida haka.
Yawa kuma already mun je mun yi magana da gidan su ma an ga abin da ya faru.
Haka.
Not much devastation as such kuma nobody was killed.
A yan kwanakin nan dai jami'an sojan Najeriya na bayyana irin nasarorin da suke tana samu kan irin waɗannan mahara da har yanzu ake ci gaba da fafatawa da su a wannan yanki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Agai da Haruna Dauda, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da ƙarin labarin duniya.
Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a fara sassauta dokokin coronavirus a mafi yawan yankunan kasar, duk da cewa waɗanda suka kamu da cutar sun zarta 12,000. A jawabinsa da aka yada ta kafar talabijin a yammacin jiya Laraba, Ramaphosa ya sanar cewa za su fara tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki akan tsara yadda zuwa ƙarshen watan Mayu mafi akasarin ƙasar zai kasance a mataki na uku, inda za a bude wasu bangarori na kasuwanci. Matakin Afirka ta Kudu na takaita yaduwar coronavirus ya ta'allaka ne akan tsarin matakai, inda matakai biyar suka kasance masu mafi tsauri. Kasar ta shiga mataki na hudu a ranar 1 ga watan Maris, inda ta baiwa jama'a damar su fito waje don motsa jiki da kuma bude wasu sana'o'i. Wani hari da aka kai akan wani gidan sojojin Afghanistan a birnin Ghaz da ke lardin Paktia a safiyar yau Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar akalla fararen hula 5 tare da jikkata wasu dozin ciki har da sojoji 5. Mai magana da yawun runduna ta 203 ta Dakarun Thunder Corps Aimal Khan Muhammad ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɗan kunar bakin waken ya kotsa cikin gidan ne cikin wata mota kiran Mazda makare da ababen fashewa. Kafar yaɗa labaran Afghanistan ta Tolo ta rawaito cewa bisa la'akari da yanayin hotunan a kafafen sada zumunta an lalata gidan baki ɗayansa. mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya dauki alhakin kai wannan harin. Kana ya ce mai da martani ne akan umarnin shugaban kasa Ashraf Ghani da ya bayar na dawo da kai har-har akan kungiyar an dakatar da kai har-har tun lokacin da kungiyar ta shiga wata yarjejeniyar na kawo karshen yaki da kasar Amurka a Doha a watan Fabrairu. Wannan harin ya biyo bayan wasu har-har da aka kai a sassan kasar daban-daban ciki har da wani asibitin Kabul inda aka kashe sama da mutane 50 ciki har da jariri.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Ungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da masu kula da harkokin addini a Najeriya sun buƙaci majalisar dokoki ta yi takatsantsan wajen zartar da wani kuduri da zai yi garan bawul ga dokar tafiyar da ɓangaren cutuka masu yaduwa a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Cin a makon jiya ne majalisar wakilan Najeriya ta yi karatu na ɗaya da na biyu akan wani daftarin doka da aka tsara zai yi garan bawul ga tsarin kula da kiwon lafiyar al'umma a ƙasar musamman lamuran da suka shafi dakile cututtuka masu saurin yaduwa tsakanin jama'a.
Doka da ake kokarin yi kamar ita ta majalisar wakilai wadda take kokarin ta karfafi ita wannan hukuma ta NCDC abu ne da ya kamata a ce an yi zama na tsaraki an duba ta sosai. Da ka ga akwai maganar yin allura wato ta gama gari wadda ake cewa vaccine batu na lafiya abu ne da ya shafi kowa. An san kun hukuma ce ita ta masana to amma koda da masana ya kamata a ce akwai shugabanni wanda za su dinga tofa albarkacin bakin su wasu batutuwan a fito da su wa'anda suka jibanci harkar ƴanci na mutum tabbatar da cewa sun wa'an Najeriya abin da ya dace a wannan lokaci.
Kwamar Abdulrazak alkali kenan guda cikin jagorin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya. Kwa makon jiya a yayin taro na musamman akan batun yaki da cutar corona majalisar malamai ta kasa reshen jihar Kano ta taɓa wannan batu na kudurin dokar kiwon lafiya da ke gaban majalisar dokokin kasar. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke zaman sakataren majalisar ya fayyace matsayar majalisar akan wannan batu.
Majalisar kasa da suke kokarin yin doka daga karshe za ta haifi ga yin allurar rigakafi amma a gaggauce a gaggauce ba tare da an fadakar da mutane ba, ba tare da an wayar musu da kai ba, ba tare da an jira ayin su ba, ba tare da an ba su dama su duba ko akwai inda za a tauye musu haƙoƙinsu su nema ba. Dan haka ta nemi lalle mai gwamnatin Kano ta nemi ƴan majalisar tarayya kuma mu ma majalisar malamai za mu aika musu da sakon.
Annu guda kuma gwamnatin Najeriya ta baiwa hukumar lafiya ta duniya izinin yin gwajin wasu magunguna guda hudu na cutar corona akan waɗanda ke fama da wannan cuta a jihohin Kano da Kaduna da Sokoto da Lagos da Ogun da kuma babban birnin kasar Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida da Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuwa za iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin.
Amin, amin summa amin ya Allah. Amin, amin summa amin ya Allah.
Cikin shirinmu na wannan makon har yanzu muna Kano inda za ku ji irin ci gaba da aka samu game da matsalolin da muka sani da ya danganci yawan mace-mace da aka samu a jihar wanda bincike ya nuna wasu daga COVID-19 ne amma wasu cutuka ne na daban musamman ma waɗanda suka rasu masu yawan shekaru ne. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Professor Isa Sadiq Abubakar, daraktan cibiyar bincike akan cutuka masu yaduwa da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano kuma memba na kwamitin gwamnati akan COVID-19.
Prof, wannan hali yake ciki game da aikin yaki da cutar corona a jihar Kano, musamman tunda kana cikin kwamiti kuma kana shugabantar wani rukuni na sha'anin gwaje-gwajen nan.
Wato wannan yaki da cutar ta corona a jihar Kano har yanzu yana nan, yana fuskantar kalubale iri daban-daban, amma kuma ina tabbatar maka cewa daga gwamnatin jiha har zuwa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari, ana an tashi da matuƙa gaya, ana ta kokari domin a shawo waɗannan kalubale, kuma an fara samun nasara ana gani. Kaga taimako da aka zo da shi daga gwamnatin tarayya ya taimaka sosai sosai, tsare-tsare sun inganta, wato kuma gudanar da ayyukan shi ma inganta, ana samun sauƙaƙar al'amura shi kuma baya da aka samu kaman abin da ya shafi ɗakunan gwaje-gwaje yanzu an warware su. Misali yanzu kaman ita santa da take shugabanci wanda muna da ɗakin gwaje-gwaje, a yanzu haka muna da dama muna iya gwaji guda 300 a kowace rana ta duniya, haka kuma sauran ɗakunan gwaje-gwaje ɗaya da ke asibitin Malam da na can asibitin Gidinyo su ma abin da ya gwanin ban sha'awa, haka kuma zancen abin da ya shafi ɗaukan wato samfuri daga jikin mutum kafin a kawo ɗakin gwaji da akan ɗauki lokaci mai tsayi. Abin har yanzu dai wannan ba a warware shi gaba ɗaya ba, amma shi ma an samu raguwar lokaci da ake fatawa. Inda muke da sauran kalubale shine kaman an gama ɗin mitawa wato waɗanda suke jagorancin abu, kuma a can mataki na jiha su faɗa wa mutum sakamakon shi, musamman wanda shi ba zuwa za a yi a ɗauke shi a kai shi ɗakin gwaji ba, wajen ma akwai ƙalubale sosai a wajen, a hankali ana warwarewa, ba a gama duka ba amma dai an kamo hanya.
Wasu na ganin kamar kwamitin ku ya ɗan yi rauni ta fuskar wayar da kan jama'a, tun daga shi jama'ar gari dusar da aka ɗan saki garin na kwana ɗaya biyu, misali za ka ga ana ta yawo ana cunkoson nan, galibin su ma kuma ba sa so su amfani da wannan face mask da ma wannan sanitizer ɗin, me kwamitin ku ke yi ta wannan fuska?
Wato a matsayin ku na ƴan jarida kuma shaidu ne, saboda duk wani faɗakarwa da za mu yi dole tare muke yi da ku, kuma kaman yadda mu ba ma bacci a gidajenmu na wani lokaci mai tsayi, haka kuma kuke yi, to kuma wannan duk aikin ake ta yi, abin yi ake yi ake, al'umma ne dai kawai mutane, wato ban san menene tunanin yawancin mutanen mu ba, gashi dai kullum kai kwanta ka tashi wannan manar ake ta kafafen watsa labarai da dama, amma mutane suna nan suna ci gaba da abin da suka ga dama su, kuma an yi rashin sa'a yanzu, wato watan nan da muke ciki watan azumi akwai wato kalubale na dole a nemi abin da za a ci, akwai kuma neman abin da za a yi na sallah, akwai mutane da dama wanda har yanzu su tunanin su su yi cikasuwa na abin da za a yi sutura ta sallah din nan, ba za su iya haƙuri na wannan shekarar domin muna da kalubale babba a gabanmu, yasu Allah ya mu faɗi babu wannan cuta, Allah shi ne mai ba da arziki, za a samu arzikin nan in aka yi haƙuri, bana aka haƙura ba a samu wannan ribar da ake nema ba, saboda kalubalen ne yana da girma garin neman wannan ribar, a nan ake fita a je a yi cunkoso a kasuwan nan, ka duba irin taro da ake filin da aka buɗe gari, abun ya kazanta sosai, saboda mu da muke asibitoci mu muke ganin sakamakon irin wannan cunkoso da ake yi, za ka ga babu daɗewa a cikin wannan kwanaki na jinkasa na wannan fita guda ɗaya da aka yi, mu da muke nazari muna ganin cewa yawan mutanen da suke zuwa asibitoci da cewa suna tari, suna mura, suna atishawa, suna zazzabi, munan karuwa yake, wasu kuma ba sa ma kawo kansu inda za a yi gwajin, sai dai su zo neman magani, so za su maka wayo, za su maka dabara cewa a malaria nake ko wani pneumonia, kaman mutum bai san abin da yake ba, to kuma hakan in ba mutum wani ya yadda ba, babu yadda za ka yi ka tunsasa shi, dole sai ka kai shi wajen gwajin nan illa da iyaka kai mishi tabbatar da zaka yi na bashi magani ka bashi shawara in ya ci ya je wajen gwajin ko kuma bai ci ba shi kenan ka dai zai je ne ci gaba da yaɗa cuta
dan haka dai har yanzu akwai sauran rina akaba game da yaki da cutar ta corona a Sano
sosai sosai akwai babban rina akaba abin da ya shafi bangaren mutane su ci su kuma yadda su kuma bi irin shawarwarin da ake bayarwa da dokokin da gwamnati ta ja ta ci faruwa har ma gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin ta tallafa wa gwamnatin ja wajen kafa doka wajen taimakawa da ma'aikata wajen taimakawa da kayan aiki da makamantansu domin a shawo kan wannan cuta su kuma mutane su ne ya kamata babban kalubalen yana daga gare su ya zamana su bi waɗannan shawarwari su fito goci a rika wankin hannun nan a sa takunkumin nan a daina yawan fita sai ta zama dole a ba da tazara tsakanin juna waɗannan abubuwan ba wai ana faɗa ne don a ji daɗin baki ba ana faɗa ne domin mutane su yi amfani da su domin hakan ne kawai zai taimake mu da wanda ya fito ka da wanda bai fito ka ba ita wannan cuta in ba an dage an yi mata ta ƙarfi ba ba za ta tafi ba sai ga kai ka daɗe kana ta bin doka wasu mutane sun ƙi su bi doka sun sa cuta tana nan har wani lokacin tunda kan mai uwa da abi take yi wanda ma yake bin dokar ya zo bai san hawa bai san sauka ba ta shige shi.
To game da zancen gwajin maganin COVID-19 da hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar a jihohi biyar har da birnin tarayyar Najeriya ciki har da jihar Kano, Professor Abubakar ya ce.
Ka san zuwa yanzu babu wani magani wanda aka tabbatar shi yake warkar da cutar corona a duniya baki daya. A yanzu ne ake lalube cikin duhu a cikin duk magunguna wanda masana suka kawo suke ce watakila suna iya warkar da cutar. To shine sai a rika jarrabawa ko Allah ya sa a dace a ga wani ko wasu daga cikin magungunan da gaske din suna da tasiri akan wannan cuta. To shine hukumar lafiya ta duniya anata wato kokarin da za ta yi ta zaɓi ƙasashe guda 100 a duniya baki ɗaya wanda daga ciki har da Najeriya ta ce za a zo a jarraba waɗannan magunguna kala guda 4 akan mutane waɗanda suka kamu da wannan cuta sai a yi musu amfani da wannan magani kana kuma a duba a gani magani ya yi aiki. To saboda haka ita hukumar lafiya ta duniya sai aka ba ta dama ta shigo Najeriya ta yi wannan gwaji akan mutanen da suka kamu da cuta wanda suna neman magani. An zaɓi jihohin Lagos da ta Ogun da kuma Kaduna da Kano da jihar Sokoto sai kuma birnin tarayya na Abuja. A nan ne za a yi wannan gwajin akan mutanen da suka kamu da cutar ta corona don kuma masana za su sarrafa su gani idan an yi amfani da shi daga ƙarshe za su gano cewa daga cikin magungunan nan ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki ko dukkan su daga ciki za su kasance suna da tasiri akan wannan cuta.
To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin, ku tara mako na gaba za ku ji ci gaban tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari suka yi da Professor Isa Sadiq Abubakar na Malam Aminu Kano. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da Julie Rivers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Sarkin baiwa ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya
a gai da Aishatu. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu raro kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Kabiru Abubakar Bulan Yaki Shagari Local Government, yana cewa amfanin demokradiyya ga mazauna karkara shine samar musu da abubuwan more rayuwa kamar ruwan sha mai kyau, mai tsafta, ilimi, asibitoci da kare jama'a da dukiyoyinsu. Sai dai a Najeriya, domin mu mazauna karkara da mun gama tura mota to za ta wuce za ta bar mu daga hayaki sai kura akan haka nake kira ga ƴan uwana mazauna karkara da mai karatun ta natsu a zaben shekara ta 2023 domin mu zabi waɗanda za su wakilce mu ta haka ne kawai za mu kaucewa zaben cimin dare sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana musulmai da cewa ya kamata mu ƙara zake dantse wurin ibadun mu kada mu bari dadin bacci ya rude mu har Ramadan ya kare ba mu aikata abin azo a gani ba ku tuna fa a cikin Ramadan ne kadai ake rubanya mana ladan ayyukan da muka yi a ƙarshe ina roƙon Allah ya sa muna cikin ƴantaccun bayan sa dan daraja Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sakon Ali Madu Baga yace salamu muryar Amurka ina kira ga kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama dake kumfan baki dan ganin sun kare Mubarak Bala wanda ya wallafa kalaman batanci ga addinin musulunci a shafin sa na Facebook ya kamata ku daina yin shishigi al'amarin duba da cewa tun farko kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadar da hukunci ga duk wanda ya ci mutuncin addinin wasu sai sako na ƙarshe da ya fito daga Chiroma mai turare Dumjiya jihar Jamagaram Niger yace salamu muryar Amurka muna mika sakon ta'aziyya ga iyaye da ƴan uwa na waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram a jihar Borno da fatan Allah ya ji kansu da rahama amin
madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon
to sunana Dr. Khalid Abubakar Aliyu babban sakatare na mulki da kuma gudanarwa na kungiyar jama'atul Islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir duk wata musiba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ألا ينونا من الدب دب مصيبة نرشي كو النوبة كو 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 فري كو وتمصيبة دب ونمفا ألا يارجع يكدروا ونن تنكا فنها لتر كفن تنكا فنها لتر متعنا كفن كما تإذن ألا أبنن يفعلوا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى dan wata hikima da Allah ya sani kuma mu koma gare shi zai yafe mana kuma in mun yi hakuri fa muna da lada lada muke da shi ladan ladan shahidi Allah ya ba mu wannan ladan Allah ya hada kan al'ummar musulmi Allah ya ba mu fahimta Allah kuma yake roƙo ya yaye mana wannan cuta wannan a cikin gidajenmu da masallatanmu da sunnunmu da unguwanninmu da duk inda muka samu kanmu Allah yayi kuma wannan kasar ma Allah yayi kuma Allah ya kawo saukin ita wannan cuta a fadin duk duniya baki daya
to Allah ya sa mu dace da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa a yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya yi zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus ya shirya tsabdan fadawa ƴan majalisar dokoki a Lamis cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a bada labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa
kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga Kaji Bello Abaya Gombe bisa rasuwar mahaifinsa Alhaji Abaya Hassan Bara Allah ya ji kansa ya kuma kyauta tana mu karshen masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin kada amanta za ku iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu Amara da Muhammad Hafiz Baballe da yake ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau
ni Sarfi Lahashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakata shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.